بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 29 ga watan Rabi'ul Tsani, ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 90 daga cikin jeren karatutukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan da ba mu sumanta ba, mun yi karatu ne dangane da al-mabhasir rabi', wato wuri na hudu, wanda yake yayi bincike ne dangane da fiqh sira, wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da zuwan shi madina al-munawwara. Ina fata an gane wannan ainihin wato zuwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama madina. Malam ya ɗauko mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shirin hijiran ne daga Makka har zuwa abubuwan da suka faru a hanya, da kuma abubuwan da ya faru daga isowar shi Madina. Na daga cikin darussan shi ne sai malam ya nuna cewa wannan rana da annabi ya yi hijira ya baro Makka ya taho Madina, malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai su Sayyidina Umar da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, sai suka aje mana ita a matsayin ranar lissafi na farko. Don haka dukkanin abin da za a yi sai a yi amfani da wannan kwanan wata, a ce yau daren 29 ga watan Rabi'ul Tsani ni wani na baka bashin naira kaza nan da kwana kaza, wanda shi ne zai kama ranar kaza ga watan ainihin wato Jumadal Ula, shi ne ainihin ranar da za ta mayar mini. Bayan da ma na yi gama waɗannan bayanai sai yake cewa walidhalika fa'ala al-ummati al-islamiyya an tuhafiza ala hadha at-tarikh. To dan haka wajibi ne ga al'ummar musulunci su kula da wannan ainihin wato tarihi allazi tamma bi ijma'i as-sahaba, wanda ya tabbata ne da haduwar sahabbai, ma'ana dukkan sahabbai sun hadu akan cewa wannan shine tarihin musulunci radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Wartabata bi yawmin a'azza Allahu fihi al-islam, sannan kuma wannan rana tana da alaka da wata rana, wani yini wanda a wannan yini Allah ya daukaci addinin musulunci. Wa fihi istiqlalul ummati al-islamiyya, a cikin wannan tarihi muna ɗaukar darasin cewa al'ummar musulunci al'umma ce wadda ta tsayu da kanta, ba sai da wata za ta rayu ba. To kuma haka ya kamata al'ummar musulmi duk inda suka samu kansu su zama tsayayyu da kansu, ba sai ainihin wato sun haɗu da wasu ba. Daga lokacin da ya zama al'ummar musulunci a addinance ko a siyasance ko a harkar tattali ko a harkar rayuwa ko harkar tsaro ko gudanarwa, ba za su iya tsayuwa da kansu a waɗannan manyan muhimman fannoni ba, sai sun nemi agajin wasu waɗanda ba musulmi ba, to musulmi sun lalace. Saboda haka a addinance al'ummar musulmi su zama sun yi wa addininsu kyakkyawan sani, sanin da yake sun wadatu daga wani wanda ba musulmi ba ya zo ya karantar da su addininsu. Duk wani bincike da ya shafi addinin musulunci ya zama musulmi sun wadatu. A wajen ɓangaren kimiyya da fasaha ya zama musulmi sun tsayu da kansu. A wajen ɓangaren abin da ya shafi tattali da haɓaka sana'o'i da tattali ya zama musulmi sun tsayu da kansu. A wajen siyasa ya zama musulmi sun tsayu da kansu. Domin musulunci addini ne, kuma musulunci rayuwa ce. Don haka complete package gaba ɗaya ne Allah ya tattara ya aiko annabin da ya fi kowa, sai ya danka mishi. A ƙarƙashin wannan, waɗanda ke da Alƙur'ani bai kamata su zan suna da buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda ba shi ba, sai in lalata da lalaci da sakaci da kuma ainihin koma baya ta kama zuciyarsu. Kenan in ka same mu a yau a yanzu ma musulmi ba diya muke ba kenan ba ƴaƴa bane mun zama bayi saboda a fannoni da dama na rayuwa amma tuban takeici shine hatta a kasashen mu a yau ba mu wadatu da kanmu ba idan aka ce ranar lahadi tayi akwai bangarorin rayuwa masu yawa waɗanda suke tsayawa musulmi har yanzu musulmi sun kasa yadda za su kai ga cimma waɗannan abubuwan a cikin ƙasashensu a gari irin Sokoto ko Katsina ko birnin Kebbi ko Kano ko Zaria ko makamantan waɗannan garuruka suka je ta samu motar ka za ta lalace ranar lahadi dole sai a haƙura ko a jinkirta sai ranar litinin wannan abin takeici ne a ce garuruka irin na arewacin Najeriya waɗanda musulunci ya ainihin kafa su shekara 200 da ta wuce amma rana tsaka ranar juma'a yau mako uku ko hudu da suka gabata nyamurai suka ce ba za su buɗe shaguna ba kaf a Najeriya saboda ranar ce za a binne ujuku a ranar sai da musulmi suka ji jiki a ranar juma'a ce ba ranar lahadi ba duk wannan yana nuna adamul istiqlal wato rashin tsayuwa da kai to duk mutumin da bai tsayu da kanshi ba to ba da bane ba zai cikakken addini ba ba kuma zai cikakken siyasa ba ba kuma zai iya yin komai ba duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa yawa duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa arziki amma abin takeici da bakin ciki a yau siyasar mu juya ta ake yi duk wani bangare da muka koma muka ce za mu je mu tare wannan siyasa za a biyo mu da makircin da za a zo ainihin a karya mu a cikin shi wannan abin takeici ne kwarai da gaske dan haka wannan ainihin wato tarihi da su Sayyidina Umar suka zabar mana aka ce ga tarihin Rumawa su dauka suka ce a'a ga tarihin Farisawa su dauka suka ce a'a suka ce ga ta mu kalanda ita ce za mu aje saboda mu ƴaƴa ne masu cin gashin kanmu wannan yana nuna mana cewa mu al'umma ce wadda asalin mu ba sai da wani muke iya rayuwa ba Allah madaukakin sarki kiyaye wa bu'daha an taqlid sannan wannan yana nuna mana cewa al'ummar musulunci tana nefa da kwaikwayo imitation a ce kai ba za ka iya tsayawa ka kirkiro abu ka tsayi da kanshi ba sai dai in wani yayi kai kuma kai Allahu akbar ku dubi littafin nan dake kewaye da mu yana daga cikin abin da ke nuna maka nuna da dahuwar kwakwalwa ta malaman musulunci shine ba daga wurin wasu kafirai waɗanda suka gabace su a rubuce-rubuce ma aksarahu akwai kafirai da yawa sun yi rubuce-rubuce Girkawa da Rumawa da mutanen Chinese da Indiyoyi kafin malaman musulunci amma malaman musulunci ba su kwaikwaye su ba sun zo da irin nasu salon rubuce-rubucen ne in ka to ɓangaren Qur'ani malaman musulunci sun suka zauna suka tsara yaya za a rubuta alqur'ani tsarin da za a iya bambance aluja da alubaki tsarin da za a iya bambance fatahataini daga kasarataini ya ake rubuta su idan waɗannan fatahataini guda biyu harafi kaza ne zai biyo baya sai su ce ga yadda za a rubuta su idan irin harafi kaza ne na tajwidi na izhari ko na iqlabi ko na idgham sai ce ga yadda za a rubuta su duk wannan yana nuna mu al'umma ce wadda take mai cin gashin kanmu amma ya akai al'umman mu yanzu daga baya suka waye gari sun koma baya a yau makarantu ne ake kafawa ire-iren waɗannan namu da muka kafa Science Academy tun sai ka je ka samu musulmin da suka kafa waɗannan makarantu ba su da wanda zai karantar da maths sai sun je sun dauko kafiri sun sun je sun dauko Juliana Arniya wanda za ta karantar musu da health science sai sun je sun dauko kaza menene amfanin jami'ar Ahmadu Bello da aka kafa ta fiye da shekara 40 da ta wuce menene amfanin duk waɗannan cibiyoyin ilimi da aka kafa mana yaran mu sun koma sun kwanta kuma an rabu da su yaro sai yake karatu sai ya ce oho in ma ba kai ba wa ka cuta kanka ka cuta na'am kanshi ya cuta amma al'ummar ku ce za ta ci baya domin abin zai waye gari ya zama irin yadda muka samu kanmu a yanzu duk waɗannan yaran mu da kake ganin suke shaye-shaye suke iskanci a cikin gari su ne fa classmate na waɗannan waɗanda yau su ne suke aiki a bankuna su ne ake dubansu suna aiki a kamfanonin abinnan MTN da Globacom da sauran waɗannan giant telecommunication companies. Me yasa tare muka saka namu da nasu ɗin makaranta, namu in suka lalace sai a rabu da su kuma nasu a ce ba zai yiwu ba. Da daɗewa ya bayyana ga duk wanda aka haife shi ya girma a sabon garin Zaria ɗin nan tamu, kamar ni da makamantana, ranar duk da aka ce yau an karɓo result, to har bi ake kwararar Lagos State da Benin State ana kallon Yarbawa da Inyamurai suna dukan ‘ya’yansu saboda mai saboda sun faɗi Jarabawa. A daidai lokacin da zaka ga ‘ya’yanmu na musulmi a Marmara da muciya da cikaji ya ɗauki na 18 cikin su 22, uban ma ko takardar Jarabawa ɗan ya miƙo mai sai wurgar da ita. A daidai wannan lokacin zaka shiga cikin sabon gari ka ga Barabiya ta sa bulala tana dukan ɗanta saboda a cikin su 22 ya ɗauki na 5. Wai don mu bai na ɗaya ba, don mu bai na biyu ba, don mu bai na uku ba, domin an san cewa ɗaukar na ɗaya na biyu na uku ɗin nan yana da alaƙa da nan gaba za a samu wani wanda zai zama likita, ko zai zama wani injiniya, ko zai zama wani accountant, ko zai zama wani lawyer. Duk wannan ne ya sa saboda su nuna su al'umma ne waɗanda suke so su ci gashin kansu. Ka shiga jihar Oyo yanzu, da jihar Ondo, da jihar Osun, da jihar Lagos, kaga kowane gida na Yarbawa abinda suke kokari sai sun samar da lawyer a gidan, sai sun samar da accountant a gidan, sai kaga uwar ƴaƴan ita kuma tsohuwar malaman makaranta ce. A daidai lokacin da sai kaga uban ba malamin makaranta ba ne, wani ma'aikaci ne wanda babu shakka ƴaƴan shi sun tashi sun gan shi a matsayin abin koyi. Saboda haka kuka da ake akan cewa arewa ta lalace, ba wasu ne suka lalata mana arewa ba, mu muka lalata abinda da kanmu. Duk wani waɗanda za ku zarga sun yi muku makirci, me yasa ku ba ku yi musu makirci ba? Me yasa ba ku iya tashi kun gina kanku da kanku ba? Ya hana ku? Idan gidanka ya lalace ka ki gyarawa, idan gidan wani ya lalace sai ki gyarawa? Ba zai yiwu ba. Kullum ina yi muku misali, ku je ku ga yadda suke zagewa. Ka shiga cikin Jami'ar Ahmadu Bello, za ka zo ka samu wanda yanzu ya zo mai remedial school wata makaranta shekara 5 bai samu admission ba, amma yana nan ya haƙura, baya shaye shaye, baya neman ƴan mata, baya iskanci, ya yi jam ya faɗi, ya sake yi ya faɗi, ya sake yi ya faɗi, zai yi jam har sau 5. Duk sanda ya ga an zo an fara zuba kankare a ABU, ɗan Bayarabe ne ko Inyamuri ko daga ainihin Akwa Ibom ko daga ainihin ƙasar Ibra, sai ga gan shi ya zo ya ɗauki kwangiri a wuni ana kawo naira 400 ana bashi, amma fa ya zo neman admission ne bai samu ba. A cikin jami'ar yana nan yana squatting yana kwana ɗakin wani, amma za a yi kwangiri za a yi gini zai zo ya yi, yana nan har ya zo ya samu admission. Ku dubi irin wannan duk fa suna yin haka ne don su tsayi da kansu. Mutanen da suke wa kansu haka ku ba ku yi wa kanku ba, kuma ku zo kuna cewa wasu sun yi muku makirci. Kai duk wanda yake namiji ne fa baya kallon kowa a matsayin haɗari bayan kanshi. In kai namiji ne za ka fara kallon duk duniya kai ne makiyin kanka, don haka ka tashi kai maganin kanka. Don haka kullum Annabi ya tashi zai yi jawabi cewa yake wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kanmu. Kai ne masharrancin farko da kake fara kanka sharri kafin wani ya maka. Duk wani maki da kaga yayi nasara a kanka ka zargi kanka. Ka dubi mai Allah ya ce wa sahabbai cikin Alkur'ani, karanta Ali Imran qissa Uhud, lokacin da aka ci nasara a kansu, kuntum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, ya aka yi haka? Sai Allah ya ce daga kanku ne, ku kuka ji a kanku. Sai da Annabi ya ce muku ku hau nan kar ku sauka, kuna ganin al'amari ya canza sai kuka sauko. Saboda haka anna hadha qul huwa min indi anfusikum, saboda haka wajibi ne abu na farko in muna son mu zama al'umma mai cin gashin kanta, wajibi ne mu zama muna da jiddiya akan duk abin da muke, ma'ana yi da gaske duk abin da kake kai da gaske.
yau shekara 1400 da wani abu sai na Ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fi duk abin da kake kakkai da wasa ku je ku gani menene mutanen nan suke da wasa masara za ka noma kai da haushin musulmi dan arewa a wurin ka ne waccan baka arniya za ta zo ta ce masarar ta je tana gasawa a bakin hanya da haka za ta tura danta fabo da haka za ta tura danta FGC da haka za ta tura danta zai karanta economics ko business admin ko engineering ko law a daidai lokacin da kai kuma a gindin fadama daga gaba ƴaƴanka suna nan suna shan wuri kuma baka damu ba abin da ya dame ka shine kai marmaza ka hada ka ji labarin wata bazawara za ka karo injin kyankyasa kuma amana ya zama mu zama muna da istiqlaliya ni cikin haushin cewa arna sun yi ta ba kafire sun yi ta ba menene muke dan mu gina kanmu yaya muka me muke yi wanda za mu taimaki kanmu menene muke tsayawa mu kirkiro shi don ya zama zai amfanar da mu zai amfanar da zuriyar mu ta gaba ku duba duk yankin kasar nan kaf mu ne Allah madaukakin sarki ne mana 10 da 10 sai dan gata shine Allah ya shimfida mana filin kasa idan kana da aboki in ya muri ko dan kudu in kuka fara baro Abuja sai ka jira cewa hey free land saboda bai taba ganin kasa a irin haka kasashen su ba mafi yawancin rigingimin su a kasashen su shine rikicin piece of land dan wani pegi ne a fara gaba har kakan kai mutu ana gaba ana kotu nan sai su ga ga fili ga shi ke tal me ake yi ba a yin komai da shi muna ga mu cikin talauci da yunwa Yahudawa da suka samu kansu a karancin fili da karancin wurin noma tsakanin su sai suka koma sai suka yi tunani a saman kwano zai iya zama wurin noma zaka sai mutum bayan an buga mishi kwano sai abu a tare sai a zuba kasa a sama sai ringa shuka alayyahu a sama sai a haka mishi bohol a cikin gidan shi wannan bohol din zai ringa daga ruwa yana da computer da remote din shi da asuba karfe 6 sai danna in ta gama bayuwan shi kenan sai ta tsayar bayan wata uku sai je Hausa mai kwashe tumatir ya je siyar yanzu kasar Isra'ila ta kafu bayan da aka gama yakin duniya na biyu bai wuce shekara 50 da wani abu ba yau amma ga shi ta gallabi kasashen musulmi kaf da ke wannan yankin nata me yasa saboda istiklaliya sun tsayi da kansu economically sun tsayi da kansu sai da haka jama'a magana dangane da tsayuwa da kai magana ce wadda take mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda rashin kula da ita kuma yana da hadarin da zai rusa ku duk wani gida da ka ji ya dauka kuko to saboda ya tsayi da kafar shi ne kuma ka karanta tarihin gidan dan tata me yasa gidan ya karfi a tattali a Kano saboda ya tsayi da kafar shi me yasa hayyar wannan gidan su suke rike da tuta saboda sun tsayi da kansu duk lokacin da kai gari kai so kake ka jingina jikin wani shi kuma wannan nan so yake mai da kai bawa dan haka daidai lokacin da kai kake sha'awar ka jingina jikin shi shi kuma so yake kwanta a kanka ko ya zauna a kanka kai ko jingina kadai kake so kai da ya goce in ka fadi sai koma ya taushe ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye al'ummar musulunci tana nesanta kanta daga kwaikwayo dan haka musulmi mutane ne masu iya zama su kirkiro kaza mun sha kawo muku tarihin the biography of the Islamic scientist manyan limamai ne da rawani a kansu da jemu amma an sai karanta qur'ani sai su ga wannan aya dalili ce akan inna so in yi kaza fa zan iya yi ita ayar za ta bashi fikra ne al'amma za ta haifar mai da tunani ne awalam yaraw ila at-tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman wannan limamin juma'a ne karanta ta fa Allah yana cewa wai mutane ba sa ganin tsuntsaye ne suna tafe sama da su suna fitirwa suna daga fitike suna fitirwa can kuma sai su kale fukafukan su sai Allah yace ba wanda ke rike da su fa sai Allah mai rahama sai liman yace to in ko Allah mai rahama ya rike tsuntsu a sama ni ma liman zai rike ni aka ce yaya yake ku kamo tsuntsu daga nan yasa dalibai aka baza mishi fuffuken tsuntsu sai ya fara nazari akan yaya Allah ya halicci fukafukan tsuntsun tukuna ya zauna ya zana waɗannan fukafukai na tsuntsun tukuna sai ya dubi to shi a matsayin shi babba mai nauyi da ya fi tsuntsu nauyi to shi kuma menene abin da zai tsara da girma daidai da jikin shi kuma menene abin da zai zama chapal bai da nauyi irin na tsuntsu shine sai sa aka samu mishi kwangwala da kaba zarbar da dino ya zo shi ma ya shirya wa kanshi fukafukai aka shirya tsaf aka daura mishi sai ya hau kan manaran masallaci can sama shikenan bismillahi majriha umar saha sai liman ya sako shi ma sai da liman yana tafiya da ya dawo sai zauna ya rubuta ina aka kwana ina aka tashi tunanin farko kenan na dan adam akan yaya dan adam zai tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi daga ina suka samu daga Qur'ani wane ne wanda ya fara gabatar da wannan tunanin da bincike limamin musulunci yanzu formulas na guda nawa ne yaran mu suka haddace na physics to yaya za su iya kirkirowa sai ka samu ilimin tukuna shi ilimin ne shi yake baka dama iya tunani da kirkiro wani abu akan shi in ka zauna jahili tubushari baka da amfani sai dai a dora maka da ku saboda haka wannan nisantar ta kalidanci wattabi'iyya lil akharina da kuma bin wasu mu kenan kawai sai dai bin wasu gaba ɗaya mu mun lalace ba ma burge kanmu ba ma sha'awar kanmu sai dai kullum muna sha'awar wasu a yau Balarabe a cikin Makka ko Madina da kayan turanci sai zama kamar mu dinnan ne a ce yau ga sahabiya bayyana a cikin mu sai ga mutum mai daraja babban mutum da ya ji da kayan turanci kana bakar fata sai ga yanzu ya fara ainihin safa hannu a gaban kai ne maka ladabi saboda bai ka iya turanci kike mishi menene da turanci sai ce la hada lugatu tatawwur wai yare ne na ci gaba wannan yaren mutanen da kansu ya waye ka ce mishi wa ma aka kitabullah wa indaka al-lugha al-arabiyyah al-fusha kana jin larabci dan darerar larabci da qur'ani a hannunka wani na burge ka na'am nabadu kitaballah wara zuhurihim sun yi watsi da littafin Allah dan haka ba ma ya burge su ba ya ba su sha'awa saboda haka jama'a kun ji wannan shara fage da malam sai ce to wayin mu'min al-mu'min yana daga cikin abu mai ciwo an yaskara ba'd al-muslimin at-tarikh an-nasrani yau ku ga cewa ga wasu musulmi sun zabi ainihin wato kalanda da date da kwanan wata irin na nasara na kristoci alladhi wanda yake awwalan la kun haka ne la yamut haka ne ko ila dini islami bisilatin ba shi da ainihin wato wata alaka zuwa da addinin musulunci bai da wata alaka ta addinin musulunci ta zumunci bal kariha hu sahaba hasali ma sahabbai sun kyamace shi ya zama kawai 1 January 1980 shine lissafin da muke ba za ka ce daya ga watan al-muharram hijira na da 1330 da ya zama gaba ɗaya an manta da musulunci a riƙe na kafirci yace to wannan bai da wata alaka fa da musulunci ta zumunci hasali ma sahabbai da mai tashi suka yi tamam har kamar da bayani ya gabata wa kad su'ila al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala fatila la aka tambaye imam ahmad Allah ya zikan shi aka ce da shi ala gafa tamana innal furs ayyaman wa shuhura farisawa mutanen kasar iran suna da wasu ranaku a shekara na bukukuwa kuma suna da wasu watanni sannunaha bi asma'in la tu'raf ana jin su da wasu ranaku ranar azar ranar abyar watan shu kaza duk da su nan suna da su ba a gane ma'anar su ba fakari hadalika ashadda al-karaha imamu ahmad ya kyamaci waɗannan ranaku nasu da waɗannan ainihin wato watanni ka sa wa ɗanka Sunday ko Monday ko Friday ko Thursday duk waɗannan ranaku da kake sawa ka san ma'anar su da kake cewa August, da kake cewa July, da kake cewa December, ka san ma'anarsu? Imam Ahmad ya kyamata. Yarwa an Mujahid annahu kana yakrahu an yaqula azaru ma. Arwaito daga ainihin Mujahid, na'am? Sai an yuqala azaru ma. Aka rawaito daga Mujahid yana kyamar ainihin a kira wani wata daga cikin watanni a ce azaru ma. Sai daga cikin watanni ne na Farisawa. ثانيا لا يستمد حساب الشهور فيه الى امر شرعي لساسي دا كلمدا تمسارا اتاكي دا جنوار زوا ديسمبر باتا دا وتدن جنتكا تلساسي وتني وطن بيكي دا علاقة دا الامر من شريعة ولا الى اقلي سنن دو دن جنتوا زوا زوانا ابن هنكلي ولا محسوس كما بايا دن جنتوا زوا زوانا ابوان دلاتلين دا جنتنا يترقاوا yanzu ka ga watan al-muharram in ka ce al-muharram watan yana fitowa ina fata an gane amma january na fitowa ko kun fahimta jama'a so ba wani abu ne wanda zaka iya danganta shi da kaza wajen lissafi ba sannan bibi mata in kana da mata ko kana da ƴa tana lissafin haila ka duba da kyau ka gani yana tafiya ne daidai da yadda kalanda ta watan musulunci yake tafiya a daidai lokacin sai ka ga 15 ga watan Disamba shine wanda za ta yi jirin haila a wannan lokacin sai ga ya daidai da 23 ga watan Al-Muharram 23 shine ƙarshen wata amma 15 fa ga wancan watan tsakiyar wata ne to ya da a ce ana jinin al'ada a tsakiyar wata bai da wata alaka ta hankali ko ta ilimi ko ta shari'a bal ila umurin istilahiyya yana da dangantaka ne da wasu al'amura waɗanda kawai waɗanda suke amfani da su su ne suka sa musu wasu sunaye da laƙuba yakhtalifu ba'daha an ba'din waɗanda suke da sabani da junansu ina fata an gane waɗannan maganganu ya ɗauko ne daga cikin littafin Adwa'ul Lamia min al-Khutab al-Jawami hudubobi ne waɗanda Malam Salih ibn Usaimin yake tattara su waɗanda yake yi a lokacin da yake limancin Juma'a sai mun aka tattara aka rubuta daga ciki ne Usaimin a cikin hudubobin shi wannan magana na fata an gane wa akhiran daga ƙarshe fa inna tarikh al-hijri ya kai dan uwa musulmi ka sani da cewa tarihi na ainihin wato musulunci wato abin da ake nufi da islamic calendar wannan irtabata bihi kasirun min al-ibadat ibadodi da yawa sun alakantu da shi مثل صيام رمضان كما ايدين اغنى رمضان كذا رمضان لا تبسان مطلع رمضان يمزي ام بيكو سيكا جدا رسمع تشي وابانا انتي رمضان ذا اي اجولاي فبارك مفا رمضان انيشي اوغوست اكو شي كريم دا كما ان نوفمبر ايكي زوا اكو شي كريم ا سبتمبر كذا بيدا كذا بيكي اما رمضان بشي كرامو رمضان انا فاتا انجاني wa idul fitr da kuma idul fitr rana ainihin wato sallah karama wa yawm arafa da kuma ainihin wato rana arafa wa yawm idul adha da rana babbar sallah siyam yawm al-ashir min muharram da kuma ainihin wato azumin rana ta 10 ta ainihin wato al-muharram wa siyam al-ayyam al-bayd da kuma azumta fararar ainihin wato dare da ko fararar ranaku duba anan ma mu'jiza tana faruwa da kuma ainihin wato karama ta wannan lissafi idan aka ce yau 13 ga wata na musulunci ko 14 ko 15 to za ga wannan lokacin ne wata yake fitowa fari duba ka gani in aka ce 13 ko 14 ko 15 ga watan April ka taba ganin wata ya fito fari ka taba gani ba ka ga nan ma tonality ne har ma malaman musulunci suna gane an yi kuskuren lissafin wata idan aka ga wata yayi husufi bayan ainihin wato an wuce 15 ga wata wata yayi husufi kamar 16 ko 17 ko 19 sai malaman sai akwai gyara game da lissafin watan nan da ake ci ku je ku samu wani tafsiri da na taba ina zaton shekara ta ainihin wato hijira na da 1400 zai zama kenan a 1420 kenan zai zama wajen daidai da 2000 din ta Bature. Muna cikin tafsiri a nan cikin wada. Sai yara suka wuce suna la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kuwa to in kaji haka a kasa haka wata ya husufi kenan. Sai na tsaya na ce to yau na ga wata aka sanar aka ce kaza na ce to ya nuna kuskure ne. Kuskure ne ba zai yiwu a ce wannan daren kuma wata ya yi husufi ba. Baya yiwuwa. Sai da aka duk aka tafi a lissafin kuwa sai da aka zo daidai da sallah dole sai da aka yi reverse. Ba na iya tuna sura hakikanin yadda abin ya faru amma dai na tuna wannan. Amma sai da na tsaya ne magana don kasa da ya dauka saboda lokaci irin wannan. Abin da kadai nake so in nuna mana shi ne wannan wata na musulunci shi yana da ƙeƙe-ƙeƙe wajen tabbatar da gaskiya dangane da abubuwan ibadoji. Ta haka sai malam ya ce as-salis ashar والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لما الشاعر ده شاهد ده شاهد يرنا كوة لوتا سوني اكي ترى فرع غيرا نكو بذاتة دوتا وفتوه حسكي وكل هذه كاغدو يدا من عباده جيدة اكا شرعا تا مرتبطة بالتاريخ الهجري ان او نواتو علاق ان تاسمو ده تاريخ الهجرة وبالأشهر المعروفة المرتبطة به sannan kuma an alakanta su ne da ainihin watanni sananne na ainihin wato addinin musulunci waɗanda suke da alaƙa da su ya inda ma tabi'u hadhihi shuhur al-ashhur ya inda waɗannan lissafin watanni za su tozartu su watsu a wurin mu wa ta'ullu mahallaha al-ashhur wa tarikh al-ajnabi an-nasrani ya zama madadin su an koma an daina amfani da al-muharram da safar da Zulqa'ada da Zulhijja da Rajab da Sha'ban duk an daina amfani da waɗannan an koma January, December, April, March da su ake lissafi wanda yake waɗannan na Kiristoci ne to naftaqidul irtibat bi hadhihi al-ibadat shikenan za mu rasa alaƙanta watanni da waɗannan ibadoji al-azima masu girma. Allah ya taimaka. Kashi a ƙasa malamin ya ce lil mu'allif kitabun bi unwan at-tarikh al-hijri malamin nan Professor Zaid Abdul Karim Zaid yana da wani littafi mai suna At-Tarikhul Hijri ina fata an gane da Islamic Calendar nashru wa tawzi' al-Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya bi Riyad wanda jami'ar ainihin wato Saud al-Islamiyya wato jami'ar sarki Saud ta musulunci wadda take Riyad ta buga littafin fassala fihi al-qawl fi hadhihi al-mas'ala malamin yayi bayani dalla dalla akan ainihin wannan mas'ala jama'ar musulmi kuma haka yin amfani da rukun na kafirai jama'a duk yana daga cikin lusa tsari na musulunci ya zama ba za ku hutu ba sai asabar da lahadi hutun ma'aikata ko kuma hutun ma'an makaranta ko kuma wasu abubuwa daban ko kuma amfani da irin hutunsu waɗanda suke zuwa da shi Good Friday, Easter Monday, Workers Day, Democracy Day, wanene wanene duk waɗannan baki ɗayan su ba musulunci ba ne don haka wajibi ne musulmi su watsar da su. Kuma musulmi kuna da ƴanci in dai kun tsayi da kanku za ku iya watsu da waɗannan. Kamar yadda alhamdulillah a makarantar nan tamu da yake mun tsayi da kanmu ba mu da buƙatar waɗannan ranakun hutun Asabar da Lahadi na kafirai. Ba mu da alaka ba mu da bukatar hutun Kirsimeti ba mu da alaka da duk ire-iren waɗannan hutun sai sa ko lokacin da muka je neman registration suka ce to ai wannan kasar kasa ce wanda yake ta tarayya ce ya za a yi irin wannan muka ce a'a kudin mu ne fa ba ku ne gwamnati kuka ba mu fili ba ba ku kuka gina mana makaranta ba sannan ku ce ba za mu yadda muke so ba saboda ba ku ba mu wata takardar banza sunan ka register ku rika ba in ta barazana da wani zai maka ta banza ce da kudinka ka nemi kudi wajen neman kudi ka sha wahala kuma ka zo kashe su ka sha wahala wawa ne kai an kana da kudi kai sarki ne sai yadda ka so kai wani shi zai maka vitamin ya za ka yi duk rashin tsayuwa da kai ne da lalacewa saboda haka makarantu ire-iren waɗannan waɗanda suke danganta kansu cewa makarantunsu na boko ne amma with Islamic background to muna nuna musu haɗari na ainihin bin ire-iren waɗannan kalandu na kafirai ko ta hanyar hutu, ko ta hanyar mako, ko kuma ta hanyar tarbiya. Wannan ba shi da alaka ko kaɗan game da tangarɗa da zai kawo yaranku academically, ba zai cutar da yaranku wajen fasaha ko fahimta ba ko kaɗan. Ko misali garatun da zai ruɗa su, barazana ce kai za su yi muku, su rabu da ku. Ku gina makarantarku da kanku, abin da kuka yarda da shi za ku yi. A nan ƙasar an samu lokacin da aka gina makarantu na missionaries a jikin cocina. Waɗannan makarantun ana gudanar da su ne a bisa tsarin irin na Christianity. Da ni da makamantana da muka yi irin waɗannan makarantun, a yanzu in muka fara maka addu'a kafirai yadda ake da safe, ko pastor ya rufa mana asiri, our father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, haka za ka rufe ido a zo ana shafa muku bakin gawayi. Iyayenmu suna musulmi, muna da sunaye Muhammadu da Ibrahim da Ahmad, aka ɗauke mu aka zuba mu waɗannan makarantu. Wace irin dokar ce ta ba su irin wannan izinin su yi makarantu waɗanda yake zalla makarantu ne na Christianity? Me yasa mu musulmi muke jin tsoro? Yau jami'o'in musulunci guda nawa muke da su? Yau Catholic universities guda nawa ne? Wata biyu da ya wuce university guda nawa aka ba da izinin a yi? Na kiristoci guda nawa ne? Guda nawa ce ta musulmi? Wa ya hana ku ku yi? Me ya hana ku ku yi? Ina suka samu filin ƙasar da za su iya cika tsarin da NUC ta bayar? NUC ta ce ba za ka kafa jami'a ba sai kana da filin da ya kai tazara kaza. Ya aka yi aka samu a jihar Ogun? Ya aka yi aka samu a Akwa Ibom? Ya aka yi aka samu a jihar Bayelsa? Me yasa ba a samu a Katsina ba? Me yasa ba a samu a Zaria ba? Ya hana ku ku yi apply? Kun zauna turus, kun ce kuna jiran wasu manyan arewa, su waye manyan arewa? Kun ce kuna jiran wasu masu kuɗi sai sun yi muku, su waye masu kuɗin da za su yi muku? Kun ce kuna jiran 'yan siyasa, su waye 'yan siyasan da za su yi muku? Idan za ku tashi ku yi wa musulunci, ku tashi ku yi musulunci. Idan ba za ku tashi ba, ranar alƙiyama ku Allah zai ajiye katuwa alamar tambaya. Makaranta ce za ta mun kafa ta, ko gama ta da mu ba, ko rabin ta da mu gama ba, amma zo ka bincika waye cikin irin waɗannan waɗanda ba su kawo ƴaƴansu ba. Idan mun koma mun zauna muna jiran su, ashe su kuma sun koma ne suna jiran mu? Jiran jira ke, suna jiran mu kafa ne su kawo ƴaƴansu. Duk wani da baka tunani yanzu a nan Najeriya ya yi sadar ya kawo ɗanshi. Idan ya kasance mu kuma da muna can muna jiran su ne su zo su gina mana fa, ko kuma su zo su ainihin ba mu sharuɗa da ƙa'idoji, me kake tunani? Saboda haka malamai da ustazai, ku tashi ku yi wa addini aiki. In ba haka ba, ba wanda zai wa addini. Kuna wahalar da kanku ne, ku je kuna jin haushin 'yan siyasa da masu kuɗi. Su ba sun shiga siyasa ba ne don su taimaki addini, su ba sun tara kuɗi ba ne ko sun neme su don su yi wa addini. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Su da aka jama'a musulmi, kun ji waɗannan bayanai waɗanda malam ya yi su, wanda yake nuna cewa addinin musulunci addini ne mai izza. To bayan da malam ya kammala wannan sai ya ce al-faslul khamis, fasli na biyar, wato gaba ta biyar ta wannan littafi, fiqhu sira min wusulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiza. Darussan da ke cikin tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tun daga isowar shi Madina har zuwa ƙarshen yaƙin da aka yaƙi wasu Yahudawa masu suna Bani Qurayza. Su wane ne? Me yasa aka yaƙe su? A ina suke zaune? Wacce amana suka ci? Wanne alƙawari suka warware? Yaya aka kai musu farmaki? Shi wannan karatun zai mana bayani akan wannan tarihin da kuma darussan da ke ciki. Wa yatakawwamu min wannan faslin, ga abubuwan da suke ƙarƙashin shi. Tanhim, akwai sharar fage wadda za ta bayyana maka tarihin abin ƙule. Sannan al-mabhasul awwal, wuri na farko zai bincike ne dangane da fiqhu sira fi awwali a'malir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba'da wusulihi ila al-madina, tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama, da kuma darussan da ke ƙarƙashin wannan tarihi mai albarka tun daga farkon ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan isar shi Madina. Ma'ana bayan isa Madina, waɗanne ayyuka ne manzon Allah ya fara gabatarwa? To waɗanne darussa ne ke ga waɗannan ayyuka? malamin ce bina'ul masjid, gina masallaci, almarkazin islami da islamic center. Abu na farko kenan tun ranar farko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isa, kafin ya nemi masaukin shi yana neman ina ne za a yi masallaci, nawa za a siyar mana da filin, suwaye za su yi aikin share filin. Abu na farko kenan, ko sauka daga dabbar bai yi ba, abin da ya fara tunani kenan. Wani darasi ne musulmi za su samu game da wannan? Muhimmancin musulmi su samu masallaci, su samu makaranta, su samu asibiti, su samu ainihin wato wurin training da tarbiyyar mutane akan yaƙi da harkar tsaro da abubuwan da suka shafi rayuwa kowace iri. Mu a nan ƙasar Hausa sai aka yi babban kuskure game da fahimtar me ake kira masallaci. Haka a ƙasar Hausa gaba ɗaya ba a san abin da ake kira masallaci ba. Abin da muka fahimta da masallaci shine abin da kalmar take nunawa, wai wurin yin sallah. Haka saboda lalacewa ƙasar Hausa sai kaga an gina tangame man masallaci, amma inda liman zai tsuguna ya fitsari shi kanshi babu. Wannan yana daga kuskura kurai masu girma da suka faru a tarihin musulunci a ƙasar Hausa. Amma asalin masallacin aka ce masallaci, to ana nufin wurin yin sallah, wurin koyon karatu, kotu a nan take, kurkuku a nan yake, wurin tarbiyyar ƴaƴan musulmi da matan musulmi. A nan ne ƴaƴan musulmi za su yi wata, idan ana da wani celebration, wata kalankuwa, wani abu da za a yi na musulunci, ɗaurin aure, taro, duk a nan za a yi. Duk wani abu da za a yi a nan asibiti yake, a nan za a kwantar da musulmi dai da lafiya. Wannan shi yake kira masallaci. Za mu zo mu ji me yasa Annabi ya fara da masallaci sallallahu alaihi wa sallam. Wannan darasi ne da albarkatu da ke cikin irin wannan karantarwar tafiyayyen halitta. Sai yasa Allah ya bayyana mana gaskiya da yace wa in tuti'uhu tahtadu. An kuka yi Annabi da'a za ku shiryu, za ku samu alheri. Annabi shi ne ya fi kowa sallallahu alaihi wa sallam, shi ne his excellency, shi ne cikakke wanda ba shi da na ƙasa da cikawar da ta zo mishi daga saman bakwai. Da haka in kuka ajiye Annabi sallallahu alaihi wa sallama gefe guda, duk wanda kuka kama ku da kanku sai kun rena kanku, kafin wani ya fara rena ku, ku da kanku sai kun rena kanku, don sai kun bi kaskanci a cikin zuciyarku. ƴaƴanku in suka taso sai sun yi tir da wanda kuka ajiye musu a gaba. Da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga zuwansa sai ya fara gina masallaci a Madina. Allahu akbar. Sannan al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, hada zumunci da dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa. Na'am, wannan al'umma da za ta zo ta taru a masallaci a cibiyar musulunci, wani da yarabe ne, wani bahaushe ne, wani kajane, wani balife ne, wani inyamuri ne, wani kabilu mabambanta za su zo su taru. Kowa ya zo da tunanin shi, kowa ya zo da irin ra'ayin shi. To amma ana so yanzu gaba ɗaya su tafi akan al'ada ɗaya ne, ita ce ake kira sunna. Laka abu na farko sai a yi ƙoƙarin kawar da bambanci da tabbatar musu da ƴan uwantaka. Laka Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yi ƙoƙarin samar da danƙon zumunci mai ƙarfi tsakanin musulmi. Wannan ƙabila balansaro ne, wannan muhajiri ne, wannan baƙuraishe ne adawi, wannan baƙuraishe ne attaini. Haka Annabi ya ƙoƙarin haɗa wannan ainihin dangantaka tasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Yanzu kun ga musulmi sun samu cibiya, sannan kuma musulmi suna kallon kansu a matsayin abu ɗaya, don haka ba su da internal crack, ba su da tsagewa a cikinsu. Kana ganin in aka taɓa wannan inyamuri kamar kai ne ba Fulatani aka taɓa, saboda ne? Saboda la ilaha illallah ta kulla. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sa'annan mu'ahadatul yahud, sai kuma zama domin rubuta constitution da kuma constitutional amalgamation. Ya za a yi mu musulmi masu aƙidar Allah ɗaya ne, zama ya haɗa mu da Yahudawa masu aƙidar cewa Allah ba ɗaya ba ne, da Kiristoci waɗanda ke da aƙidar Allah ba ɗaya ba ne, zama ya hada mu a gari guda ya za a yi nan kuma kar mu dawo mu samu civil war a cikin mu dan haka ya za a yi a samar da civil laws dokoki waɗanda ba su zaunar da mu lafiya wannan shi ake kira rubuta constitution taken sannan akwai dokokin da mu mutu da su su ma kuma suna da wasu dokoki game da zamantakewa ya za a cuɗanya waɗannan dokokin yadda musulmi zai bi bai ga cewa an takura mai addinin shi ba kirista zai bi bai ga cewa an takura mishi na shi ba da yahudu zai bi wannan kuma shi ake kira constitutional amalgamation waɗannan abubuwan za mu zo mu bayyana su a bisa hasken sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan za ka gane su sardauna abubuwan da suka yi mana a ƙasar nan sun yi ne a bisa hasken ilimi tare da cewa saboda tawali'u suna cewa su ba malamai ba ne amma mu a wurinmu malami ba shi ne wanda zai buɗe ƙur'ani ko hadisi ya karanta ba malami shi ne wanda yake aiki da ilimi malami shi ne wanda yake tsoron Allah yadda Allah yake so su sardauna gaskiya ne in ka kalle su a yadda suke gabatar da kansu sun fi kama da ƴan boko da sarakuna da ƴan siyasa amma ba abin da suke sai da malamai jefansu daga nan ne aikinsu bai ɓaci ba a daidai lokacin da a naka zamanin masu mulki in kaga sun ɗibi malamai to ƴan tsibbi ne in kaga sun ɗibi malamai waɗanda za su zo su yi musu addu'a mu ta zauna daidai amma duk malamin da zai ba su shawara Allah ka daga wasu ba ruwansu da wannan don haka kullum su ke nan a cikin aiki ya ɓaci in an zo yin tazarci sai an zo ana da ɗin ba za a iya ci gaba da aiki da malaman ba abin da yake kawo haka kuma shi ne corrupted malamai ake samu su haɗu tare da corrupted ɗan siyasa amma ba haka da duk ɗan siyasan da yake da tsarkin zuciya irin Sardauna da yake da yankakken hannu irin Sardauna ba abin da zai sa ya ji tsoron jawo malami irin Abubakar Gumi kusa da shi saboda ya san cewa malamin ba zai matsa mishi cewa ya sai mishi motoci ko ba shi filaye ko kuma shi ya san cewa zaman shi tare da malamin ba zai saka shi a cikin jin kunya ba dan yana aikata wani abu da malamin baya so Allahu akbar zamu zo za a ji mu'ahadatul yahud yarjejeniya da annabi da yahudawa wanda aka zauna aka rubuta takarda ita ce rubutun constitution na farko da aka fara a cikin duniyar musulunci zamu je mu kawo bayanai akai insha Allah ta'ala المبحث الثاني وين نبي زي ابن تيمية دنجني ده فقه السيرة في نزول بعض الأحكام التشريعية تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده درسا ده كتكين ومن تاريخ تند ذلوك تند النبي إسو مدينة وما ده سوكر وسبوك وكين شرع المسلمين يا أكي أولي يا أكي زكاة يا أكي حجي yaya mata za su idda ya ake takaba yaya ake hada mata fiye da biyu ya ake harkar kasuwanci in na ci bashi wurinka ya za a rubuta idan bashin da na ci a zamanin jahiliya akwai riba ya za a yanzu a gyara duk waɗannan dokoki sun sauka to za mu ji irin darsan da za mu ɗiba a ciki Allahu akbar al-mabhath al-thalith wuri na uku fiqh sirah fi ghazwat badr al-kubra yakin Badar babba wanda ainihin aka yi za mu bi waɗanne irin darussa ne game da wannan yaƙi ya aka yi yaƙin me ya ja yaƙin yaushe aka yi shi wanne irin salo ne annabi ya fito da shi wajen yaƙin me yasa ake cewa Badar al-Kubra shin ana cewa Badar al-Kubra ne saboda akwai sugura ko kuwa ana ce mata Kubra ne saboda a girmama ta kamar yadda Khadijatu al-Kubra ba ake ce mata Khadijatu al-Kubra ai ba don akwai wata Khadija al-Sughra ba ana ce mata Kubra ne na girmamawa Khadija the great ma'ana babba mai daraja to za mu ji bayani akan haka insha Allah al-mabhath ar-rabi' yuri ma hu fiqh sirah fi ghazwat uhud yaqin uhud yaushe aka yi shi me yasa aka yi a ina aka yi wata irin batar maka da ba ta kashi ce ta faru a wannan wuri waɗanda irin darussa za mu ɗauka al-mabhath al-khamis fiqh sirah fi ghazwat bani al-mustaliq akwai wata ƙabila bani al-mustaliq wanda waɗannan ƙabila ƙabilu ne na yahudawa annabi ya yake su me ya annabi ya yake su a ina a wata shekara ne biyo bayan yaki al-mab'ath as-sadis yuri shi da cikin sira fi ghazwatil ahzab yaqin gwalalo yaqin kungiyoyi menene tarihin wannan yaki me yasa ake ce mishi yaqin gwalalo me yasa ake ce mishi yaqin kungiyoyi wadanne irin kungiyoyi ne suka taru domin yakar annabi sallallahu alaihi wasallam me yake manufar su yaya annabi ya kullo musu ya rubuta su aina ta wannan dauki ba dadi to wadanne irin darussa za mu dauka a nan fiqh sura al-mabhas as-sabi' yuri ma bakai ka zo mana bincike ne dan gane da fiqh sura fi ghazwati bani quraiza akwai wasu kabilun yahudawa masu suna bani quraiza wadannan kabilu annabi ya yake su me yasa ya yake su a ina me ya ja sannan yaushe za mu ji kuma za mu ji ainihin darussa jama'a waɗannan abubuwan da kuka ji dukkanin su kanun karatu ne kamar yadda mai labarai sai ya karanta kanun labarai to waɗannan kanun karatu ne waɗanda za mu yi ruwa nan da fiye da kwanaki 30 ko 60 masu zuwa malam ya ce talmud ga sharar fage bi sunnar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina da isar manzon Allah zuwa madina تبدأ مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية في أكشف ومصابا تجي بجتكم فدى دون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم معنى إسوى النبي مدينة رواسك النبي بصحابي أتكم ومصابا شاتي نتاريخ رأيها تبدأ بستقى من إسوى هذه المرحلة ومن تجم تمثل خطوة مهمة في الدعوة إلى الله yana kwatanta mana irin mataki ne mai muhimmanci wajen kira zuwa ga Allah wanda kuma ta ba a Makka an hana kira kama sahabbai ake ana azabtar da su shi ma annabin an yi irin kashe shi to isowar su Madina yanzu ta zama musu wani mataki ne mai muhimmanci domin da'awa ta samu fage mai kyau haythu asbaha lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lisahaba بلد يأوون إليه ويأمنون فيه يقول أما دين صحابي سنة يجعل تاردا من جمع الله صلى الله عليه وسلم أولا جعلين يأبن بسكي إيا زما تكيشي تكين أمنشي بلمانا ويأبدون الله بلا خوف ولا إيذا ولا تعظيم ونصبو تاوى الله لا تاردا سعيدا با تاردا يتكيتر وقوكما أذر توابا وبالتالي sakamakon haka kenan intahabul wusul ila al madina tilka marhala ash-shaqqa fi makkah wato kenan isowar musulmi madina shi ya kawo karshen wacce irin rayuwa mai tsanani wanda suka fuskanta a makkah allati baragat fiha suwarul iza allati baragat fiha suwarul iza wanda yake laili iri na cutarwa ya faru a makkah والتعذيب بأذنته والبدن يبدأ كرنك وجفنس من ذلك وتقيتتم تاريه ورا ريد داما أطانك بايا ومبئ إلي يبدأ كرنك وسخ الباب ابن الأرد بياسم لما ترش سمية وكما تنسى النار فإن شوتي يبدأ كرنك وسو بلال شكنش من جبا جباء النبي صلى الله عليه وسلم أبو كتبا ينا صلى وعزي أورقى مشك أذنته yana tafe za a zage shi a gaya mai bakar magana a jefe shi a fasa mishi kai wulakanci iri-iri su khabbab ibn al-arat kuwa mun ji cewa garwashin wuta ake sa su a kai har sai mai kwandadan bayan shi ya dige ya ainihin wato kashe wannan garwashi yasin wato mahaifin Ammar shi kuwa an tsaga shi biyu ne ta hanyar ɗaure raƙumi dama da hagu a hannayen shi ana kora raƙumin suka tsinka shi biyu suka yaga a daidai lokacin da matan shi aka bankare ta tsirara aka yi ta daɓawa farjinta mashi har sai da aka yi daga-daga da ita ta mutu waɗannan abubuwan dukkaninsu su waye suka yi kafirai ne suka yi ba za ku taɓa ji a cikin history a cikin tarihi ba cewa an taɓa samun irin wannan atrocities ga musulmi Yahudawa ba sa rubuta wannan. Ina manyan kafirin Yahudawa da muka kawo littafan su nan wata ran da tarihi ya tarihi. Waɗanda suke rubuta tarihi Muhammad at Makka. Ko sun kawo tarihin irin wannan cin mutuncin ɗan adam da aka yi wa Annabi da sahabbai da su kawo. Amma duk wani kuskure da musulmi zai yi tuntuɓe ya ɓararwa da wata faranti riɗi, to sai sun rubuta cewa musulmi azzalumai ne, sun ja wata mata karyewar jani. Ba abin da suka kyale na kurakuran musulmi sai da suka rubuta, amma duk wata yauta da ɗanyuntaka da take haƙƙin ɗan adam da aka yi wa sahabbai a wannan lokaci ba rubuta ba. Hasan, me yasa aka kori Annabi daga Makka ɗin? Saboda ya kawo addinin da ya amintu da shi. Ina magana ƴancin addini da ake cewa ka bauta wa Allah a ko'ina, aka ce dokar duniya ta yarda da wannan, ba sa duban wannan, sai su ce fitina Muhammad ya kawo. Da ya zo Makka ya daki wani? Bai daki wani ba. Ya zage ni? Bai zage wani ba. Yana kira zuwa ga Allahn shi, ku kuma kuna kira zuwa ga naku Allah, me yasa za ku ce shi a kashe shi? Ina ƴancin addini? Don haka ku musulmi a yau sai kun tashi kun karanta history domin ku san menene kafirai suka bi suka rubuta, sai kun karanta political science ku san menene suka rubuta, sai kun karanta international relations ku san menene suke rubutawa. In ba haka ba kun koma gefe guda. Allah ya saka muku da alheri, kuna ta haddar Qur'ani. Amma su Mawardi, al'imamul Mawardi, ba su karanta Qur'ani ba, sun karanta sun haddace. Me yasa suka zage suka yi karatu dangane da political science? Me yasa Ibn Hazm da Ibn Khaldun suka zama professors a cikin international relations? Menene yasa Ghazali ya kware a cikin political science? Me ya kai Ibn Hazm da kwarewa a cikin social sciences? Musulmi suna da bukatar waɗannan wuraren domin rashin su na ƙasa ce wadda yake musulmi suna samun kansu a cikinta a yau. A galibin waɗanda suke shirya syllabus na duniya a yau, in ba dukansu ba kafirai ne, ba su yi musulmi adalci, ba su yi musulunci adalci ko kaɗan. Me yasa? Saboda ba ku a ciki. Idan ya zama wajen contribution akwai ku, in ka ga an rubuta wani abu kuma ya zama kasan addininka, in ga an rubuta kaza za ka ce a it is contrary to reality, wannan ya saba ma gaskiya yadda al'amari yake, a ce what is the reality, sai ka ce kun kawo reference ɗinku 200 years ago, sai ka ce indana kitabu tarihi al-islami min hafiz al-ba'di an 700 am, shekara 700 mun kuma ga namu reference ne. Duk rubutar-rubutar da suke sai ka ga shekara 200 ne da ta wuce, shekara 100 ne da ta wuce aka rubuta littafan su na tarihi. Za ka samu kafiran duniya suna da littafi irin wannan yau shekara 700 da rubutawa? Ba su da shi. Ba su da shi. To me yasa muke da wannan amma muka koma baya a cikin fagen tarihi na duniya? Sai dai ƴan baya sun sauya daga tafiyar da waɗannan suke a kanta. Saboda haka akwai ƙalubale mai yawa a kanmu, kuma wallahi ƴaƴan musulmi, wallahi wannan ƙalubalen a kanku yake. Allah ya kyauta. Shi ma malam yake cewa wattaba'a marhalatin ukhra min marahil siratin nabawiyya, a wannan lokaci da sahabbai da mujirinsu suka dawo Madina, to sai ya zama sun fara wani sabon fage na ainihin wato fagage daga cikin tarihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laha khasa'isuha al-mumayyiza laha, wannan wurin da suka dawo yana da irin siffofin shi da irin halaye waɗanda ya bambantu da su. Madina ta sha bamban da Makka ba wai a wancan lokacin ba, har a yanzu da muke magana da mutanen Makka na yanzu da mutanen Madina na yanzu, kai ba wannan ba, ko ƴan tashan Makka, ƴan tasha na Makka da na Madina da bambanci. komai akwai bambanci a yanzu me take tunani a wancan lokacin. Saboda haka ashe ka ga waɗanda ke zaune a Makka idan suka dawo Madina to salon rayuwar dole zai saba, zai sha bambam. Haka sai zama wani fage ne sabo na rayuwar ainihin wato sahabbai wanda ainihin wato suka samu kansu. Hiya marhalatul bina, wannan marhalar ta jini ce don duk wata ta taɓurza an gama. A Makka kafirai suke da ƴancin su daki mutane, amma a Madina fa bariki ce ka zo na zo. Yanzu muna nan Zaria ko Sokoto ko Katsina sai ta yi gori ko Makka gori, amma a Abuja ba mai gidan uban waye kowa su yayi, ba wanda ya gada wurin kakan shi. Don haka kenan yanzu in ka tafi an gallabe ka a garinku mai anguwa gallabe ka daga ciya fitine ka hakimin sarki, in ka tafi Abuja ba ruwanka da kowa, a lokacin sai ga ka haɓaka. Allah ya sa kun fahimci me nake so nuna muku. A Makka kafirai suke da ƴancin su daki kowa, irin waɗannan kafiran da su a Madina amma ba su iso su daki kowa ba, don nan wuri ne mai ƴanci, wuri ne wanda yake kowa yana zaman kanshi. To duk lokacin da ya zama ba wanda zai dake ka, ba za ka zo kai gini wani ya zo ya rushe saboda daga can gari ko hakiman gari sun ɗaure mai gindi ba, to ka kai marhala ta ci gaba, sai kai ƙoƙari ka ciyar da kanka gaba. Ku kiyaye wannan da kyau, wannan darasi ne, tarihi ne. A Madina Annabi bai yi tunanin gina gida ko gina masallaci ko gina makaranta, don ƴan agajin da za su yi aikin su kansu su ne ake azantawa ana duka. A Makka, a Makka ƴan agajin su ake duka su Bilal, sallan ma a ɓoye ake, wa'azin ma a ɓoye ake, karatun Alƙur'anin ma a ɓoye ake. Amma a Madina fa, a Madina wuri ne wanda yake mai ɗanci, na haka malam ya ce hiya marhalatul bina, don haka wannan fage ne na gini ya takwin da kuma kasantarwa lil mujtama'il islami, domin samar da zamantakewa irin ta musulunci. Ku kiyaye, a Makka yanzu ba suna ƙoƙarin a samar da zamantakewa irin ta musulunci ba ne, suna ƙoƙarin a bar su faɗi saƙon Allah ne. Wannan shi yake nuna mana yadda ake tsara rayuwa, inda duk ka zo ka samu kanka ka karanci wurin tukuna ka gani wannan wurin kana da ƴancin wa'azi da ƴancin addini da ƴancin ibada, to yanzu nan za ka fara kawo ci gaba ne. Amma a baka da wannan ƴancin, to yanzu gwagwarmayar da kake a baka damar ka faɗi mecece manufarka. Don haka yanzu wannan matakin mataki ne na gini da kuma samar da ainihin wato zamantakewa irin na musulunci aljadidu fil madina, wanda yake sabo a Madina. Don haka bada'an min bina'il masjidi, abu na farko da ya fara da shi shine gina masallaci, wal mu'afa, da kuma haɗa zumunci da dangantaka da kawar da ƙabilanci tsakanin sahabbai. Wa ma ba'daha min muwajahati a'da'il muslimina al-judud fil madina, to sai kuma abin da zai biyo baya shine ne idan kanku ya haɗu kuka gina masallaci, kuka fara da'awa, kuka fara ibada, to akwai wani sabon salo na makiya, kar ku saki jiki, ku kiyaye da kyau. Wannan ina gaya muku haka abin yake a da, haka kuma abin yake a yanzu, kuma haka abin zai ci gaba. Kar ku ga cewa kun gina narkeken masallaci a anguwa, kar ku ga cewa kun gina katuwar makaranta a anguwa, ko kun kubuta daga makirci, a'a makircin ya sauya salo ne, amma ba za a daina muku ba. Don haka da musulmi suka dawo Madina, da masallaci, da haɗin kai tsakanin musulmi, to sai kuma Annabi ya fara shirya su yadda za su iya fuskantar waɗannan sababbin makiya. Wa ma haulaha, da waɗanda suke kewayen Madina, don wasu za su taho daga nesa, zai ce wa Yahuda Madina, kuna nan garin wannan ya zo har ya gina masallacin, kuna nan garin har ya samu kaza, bai samu damar yin haka a ƙauyensu ba. To kaga yanzu daga nesa ne wasu za su tafi su haɗa makircin da ƴan gari. Litantahiya hadhihi almarhala بنهاية غزوة الأحزاب وقريبة wanda wannan irin makirce-makircen shi ya kai ƙarshen wannan mataki na ƙarke da yaƙi na ƙungiyoyin kafirai da kuma ainihin Banu Qurayza. Tare da cewa za mu karanta waɗannan wuraren, bari mu ɗan fayyace muku don ku fita daga cikin duhu jama'a. Abin da wannan yake nufi shi ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo Madina, aka yi ƙoƙarin samar da masallaci, aka yi ƙoƙarin tabbatar da cewa babu ƙabilanci, ba ganin tsafi, ba ganin titi ko kore ne tsakanin musulmi. Wannan shirke kira haɗin kan musulmi. Sai Annabi ya haso, to yanzu kuma matsiya na kusa da na nesa za su sake taso mana, amma ba irin da ba. Ba za a zo a dake mini, ba za a zo a tarwatsa mini, yanzu ko makirci ne za a rinƙa yi. To ƙwaƙwalwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shiryayyen ƙwaƙwalwa ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya kimta ta tun daga wuri shi. Saboda haka nan da nan sai Annabi ya fara hasasowa, sai ya ga to Yahudawan nan a jawo su a rubuta wata yarjejeniya wadda in suka saba ta don ya san za su saba ɗin, to an samu damar karya su. Haka sai ya aika musu da goron gayyata cewa ga mu mun zo garin nan, wanda dama kuma zuwa kuka yi, don a lokacin kan ya kaskanta don ya ce musu to mun zo garin nan mun same ku mun zo cin arziki, to ya wulakanta sai ce kuma zuwa kuka yi. Duk inda ka ga Yahudi a Madina zuwa yi, duk inda ka ga Kirista a Madina zuwa yi, su waye ɗan asalin gari? Su ne su Anas da su Jabir, su ne Banu ainihin wato Al-Khazrajawa da Ausawa, su ne ɗan asali. To kuma su suka kawo mu garin, don haka da mu da ku duk baƙi ne a garin nan. Kun taho da al'adunku, mu ma mun taho da namu. Kun taho da naku addini, mun taho da namu. Mutanen da muka zo muka samu ƴan gari su kuma gaba ɗaya suna da bambancin addini da al'adu irin namu. Me yasa da ba mu rubuta takarda wadda kowa zai kiyaye ta don a zauna lafiya ba? Sai suka ce sun yarda. Shi ne aka zauna aka rubuta takarda. Sai Annabi ya ce to an manta wata mas'ala mai muhimmanci. Wanda ya saba wannan yarjejeniyar da ke takarda me za a yi mai? Suka ce a kashe shi, a kuma koyi sauran dangin shi daga garin. Annabi ya ce ku sa hannu, suka sa hannu. Bayan kwana biyu sai suka fara makirci. Makirci ya kai makirci har suka gayyato kafirai na ƙasashen waje akan a zo a yaƙi Annabi, wanda wannan na daga cikin wannan yarjejeniyar cewa idan muka samu wani ya gayyato wani daga waje don ya zo yaƙi garin nan, to za a haɗu a yaƙi wannan mutum. Kun yadda suka ce ku sa hannu, suka sa hannu. Idan muka kama wani a garin nan ya fita ya je ya haɗa kai da wasu yana tona mana asiri, hukuncin shi kisa? Suka ce sun yadda. Duk gaba ɗaya suka gama ɗaure kansu, ba Annabi ya ɗaure su ba, don Annabi bai iya makirci ba, amma shi ya san su za su yi. Kafin wani lokaci ko sai gashi sun aika da kafiran duniya kaf goron gayyata cewa a zo a yi maganin wannan fitinar wadda take fuskanta kowa. Aka zo aka haɗu, wannan shi ne tarihin yaƙin Ahzab wanda za mu zo mu karanta. Da Allah maɗaukakin sarki ya tarwatsa wa musulmi waɗannan ainihin ƙungiyoyi, kamar da Allah ya ce wakafallahu almu'minin alkitab, sai Allah ya hutar da musulmi. Musulmi ba su yaƙi ba, Allah ya turo iska ta kaɗa su da suka gudu kaf. Sai zama waɗannan Yahuda da suka aika da goron gayyata, sai Annabi ya je ya same su. Da ya same su sai ya rutsa garin su. Kwana 17 aka hana kowa fita, aka hana kuma kowa shiga. Duk wani communication gadget aka jintsine shi, ba hanyar da za ka isar da magana waje, ba yadda kuma ta ciki za ta ainihin fito, ba yadda ta waje za ta shiga. Bayan kwana 17 sai wani ya leko, sai ya ga wani ɗan uwan shi da ya musulunta. Sai ce kana ga mutumin nan naku da ya tare ni, me yake nufin ni mana? Wannan da yake saurayi ne sai ya nuna wuƙa haka a wuyansa. Sai ce yanka ku za a yi. Suka koma suka shiga suka fita suka aiko da wakilai, Annabi ya ƙi sauraron su. Sai aka je aka ɗauko wani dattijo ɗan garin wanda shi ya musulunta, kuma garin wannan ainihin tashin hankali da suka fara har an jinin rauni baya iya tafiya, haka zuwa kawo shi aka sauke shi aka ajiye shi. Annabi yace to ka ga waɗannan ƴan uwanka ne, kana zaune san da aka rubuta yarjejeniya suka sa hannu akan wanda ya ci amanar yarjejeniya daga cikinmu a halaka shi, fasan haka yace kai magana da su, ya juya ya magana da su, kun san wannan yarjejeniya? Suka ce eh. Sannan kuma kuka saba? Suka ce sun yi kuskure. Sai yace to yanzu za a hukunta ku a ƙarƙashin wannan takarda. Shikenan. Annabi ya wayo gare shi sai yace to Allah ya yarda da duk hukuncin da kai a kansu. Sai yace to hukunci na shine a ɗaga duk wanda aka ga haɓa shi da gero, da dalili ne akan ya balaga a yanka shi. Wanda duk bai balaga ba to shikenan ya zama baya na musulmi. Ya Allah ya ce kana nan ƙasa ka yi hukunci daidai da hukuncin Allah a saman bakwai. Sa'ad ibn Mu'adh kenan. Da haka jama'ar musulmi kun ji. Haka aka kama su aka yi musu. To wannan irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangen nesa ne. Da haka in kuka kafa masallaci ko makaranta a inda kuke ganin yanzu kun samu aminci, to ku fara tunanin kuma akwai nau'ukan makirci waɗanda za su biyo baya ba irin waɗanda ake muku ba a da. Ina fatan kun gane munasaba akan haka. Bayan farko da muka fara karatu ya ka biya baya SS, karatu a cikin gudana ne mai kafarin fakwano SS, shugaban SS na zariyo ta bugo waya an ce wa Albaniya ya yi masallaci ya ja gosulo duk anguwa. Sai na buga mai waya na ce ka ce Allah ya tsine wa uwan makaryaci. Sai murmushi na ce kana jin tsoro ne? Ya ce to bari mu faɗi, Allah ya tsine wa uwan makaryaci. Na ce to na farko dai ni duk duniya ma ba wai a anguwata ba banda masallaci, na biyu kuma rumfar kwano ce na kafa a cikin gidana. Sai ce a gidanka? Na ce akwai shakka ne? Kuma ya ce a'a, mamaki na yi. Na ce to gidana ne, inda aka yi fakin kuma filina ne. Ya ce a filinka? Ka yi fakin, ka sa mutanenka su yi fakin a filinka? Kwarai da gaske. Na ce to ka taso ƙiyar wannan da ya maka waya? Sai ya ce a tax ne aka yi mishi. Na ce to ka nemo shi ka taso ƙiyar shi ya nuna maka inda aka yi masallacin da inda aka yi fakin din. Sai ya ce a bai san shi ba. Na ce to turo min waya. Sai ya ce a yana ce aikin banza abin da makarisa rayuwa ta akan haka. Kafin da yi waya na gano wayar shi ke rinkawai makirci ne. Sai a tafi kowa yana jin baka zaka sudda sun zo ba, amma mun sai da wannan shege ya zo da rigar shi tana sufurin wai shi daga kasu da yake, wannan ya zo da warin baki ko turanci bai iya ba, wai shi ma daga ofishin lam yake. Duka makirci ne. Dole ne ya zama a ƙwaƙwalwarku ta zama programmed, ta zama ta shirya waɗannan makircin. Ina fatan kun gane. So kar ku taɓa ɗaukan cewa wai bayan kun zama established kun kafa makaranta ko masallaci za su nuna muku makirci. Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u. Ba su gushe ba, za su yaƙe ku, za su muku makirci makarin layl wa nahar. Za a yi rubutu a zo a yaƙa a cikin masallacinku, za a yi asiri a zo a kafa, kai za a turo a zo a yi muku sata duka don ne don a raunata ku. Ranar farko da muka sa fondishin makarantar nan filoli guda 12 aka zo aka kwashe da magariba a halin nuna tunanin za a zo a sace da daddare, na kaman aje mai jabi je kaka fito ka dawo abin da fito ne da an kwashe su da magariba. Because there was surveillance over the project, saboda akwai waɗanda ke dubawa duk waɗannan abubuwan. Dole ne ku zama kuna da basira, ba yi kawai ku zauna a ai shi ke nan yanzu noman kai tudun mun tsira. Ina ba ku shirya ma da'awa ba, ba ku shirya ma da'awa ba. za a kullo muku ta duk inda ba ku tunani, duk inda ba ku tunani za a kullo muku. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya fi kowa, sai Allah ya mana gata sai ya turo mana shi. Allahu akbar.
Laqad manna Allahu 'alal mu'minin,
haka Allah yace. Wannan aya tana da dadi a Qur'ani. Allah yace Allah ya so mu ne, Allah ya so mu jama'a, wallahi da ba mu bi Annabi ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihi rasulan min anfusihim. Allah ya so mu ne da ya turo musu Annabi daga cikin su da an samu matsala. Da ka kuskure tarihin ka ya kuskure, ba ka cikin mabiyan Annabi to da ka samu matsala. To abinda ake so jama'a ku koyi komai daga Annabi, komai na Annabi ne daidai, na kowa akwai matsala. Duk waɗannan yana nuna muku waɗannan irin shiryarwar da irin wannan karantarwa da Annabi ne sai ya fara tattalin masallaci, ya fara kokarin ya za a hada kan al'umma, sai kuma ya fara shirya in sun mana makirci ya za a bullo wa makirci dan ya san za a yi. Haythu qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, a inda a lokacin har sai Annabi ya rinka cewa al'ama maghzubun wa la yaghzumana, yanzu fa mun za mu yaƙe su ba kuma su yaƙe mu ba. A da su suke kama musu bace mu, su suke kama musu mana kaza, wa yanzu fa a'a mu ne za mu yaƙe su. Don abin da ya faru a lokacin Annabi na isowa Madina, sai zama Annabi shi yake da media, shi kadai ake ji, musulunci kadai ake ji, ba a jin Yahudawa, ba a jin Kiristoci, ba a jin mushrikai. Amma a Makka fa ba a jin Annabi mushrikai ake ji, don haka su suke da ƙarfi. A nan ku shi yake da ƙarfi, to shi kuma ba zai makirci ba. To shi kuma da ba su da ƙarfi sai suka koma zuwa ga makirci, sai suka haɗa kai da sarakunan gargajiya, da miyagun malaman Yahudawa, da 'yan tubu, da matsafa, gaba ɗaya duk sai kun yi tunanin wannan za a yi muku tsafi, za a yi muku asiri, za a yi muku dabo, za a yi muku rufa'ido, duk sai an yi muku a masallatanku da makarantarku, ƙwaƙwalanku sun yi tunanin wannan. In ko kuka zauna kuka ga cewa ai ku ustazai ne, ina yawan kowa da kuma tun daga wannan ranar kun lalace. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu da suka rasa yadda za su, an kawo guba an sa mishi a cikin naman da yake kowanne so, naman akuya karfata, an yi mishi asiri, an je an binne, an je an hada mishi makirci game da matan shi, an ce an kama ta da wani ne ba a ramani ba na makinci. Masallaci musulmi za su fito sai a rinka jifar su da daddare, ana danna matan musulmi ana musu taɓe, ana fuzgan hijabinsu a lungu, ta shaidan takarda Annabi bai gani ba daga gare su. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iya tsayawa wannan ƙalubalen, kuma ya iya fuskantar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Allahu akbar. Ba ma da uwar shi za ta rasu sai da ta yayyo ta dube shi ta ce ya Muhammad kun rajulan, ka zama namiji. Ba namiji mai azzakari ake nufi namiji ba, ana nufin jan maza garzo, wanda duk inda ka samu kanka kai za ka iya jurewa mabiyanka sai su ainihin samu ƙarfin gwiwa. Allahu akbar. Fa hadhihi al-marhala allati bada'a bil-wusul ila al-madina, ba mun ce to kaga wannan ainihin wato mataki ya fara ne daga lokacin da Annabi ya isa Madina shi da sahabbai, hatta nihayata ghazwati bani Quraiza, bani Quraiza, har zuwa lokacin da ƙarshen yaƙar bani Quraiza. Tumassilu bi majmu'iha, to in ka tattara abubuwan da suka faru tun daga isowa Annabi har zuwa wannan yaƙin da aka yi, halqatan min halaqati siratin nabawiyya almutarabita, to za ka samu tattaruwar wasu ainihin darsa daga cikin darsan tarihin Annabi waɗanda suke da alaƙa da juna. Jama'a kun san cewa wannan tarihin waɗannan Yahudawa shi ya kawo abin da har yau muke fama da shi na mulkin mallaka da Turawan Ingila suka yi mana a nan Najeriya da wasu ƙasashe.
sai an zo karatu ya karatu zan kawo maka insha Allah.
Shi waɗannan Yahudawan da Annabi ya koro su daga Madina shi ne suka taho suka ainihin kafa Ingila. Shi ne yanzu suna nan sun fitar da map wanda insha Allah ta'ala idan lokacin da za mu zo wannan gaba ta yi zan zo nan za mu sa projector za mu haska zan nuna muku a inda yanzu suka fitar da map da taswira yadda suke cewa gashi nan tun daga London suka ce har cikin Madina suka ce garurukansu ne da gonakin kakanninsu kuma suka ce sai sun dawo da abubuwansu kuma yanzu aikin da suke yi kenan. Na daga cikin shi ne cin Iraki da suka yi, na daga cikin shi ne abubuwan da suke na kullakullan makirci a yanzu na ruguza ainihin gwamnatin Syria da makamantansu. Duk wannan yana daga ciki. In Allah ya so in lokacin ya zo za mu zo maka da wannan tarihi insha Allah. Allah madaukakin sarki ya ce maka Allah ya akhudhu ba'daha bi riqabi ba'd, wanda waɗannan darussa da za mu karanta na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fashin su na da alaka da fashi, don haka nastati'u an narsuma laha suratan mutamayyiza amma qablaha, to za mu iya fitar da wata taswira kenan wadda ta sha bamban da yadda take kafinta, wato irin ta tafirzan da aka yi a Makka ba irin shi ne aka yi a Madina ba, irin na Madina kuma ba irin shi ne na Makka ba, wa ma ba'da, da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan isuwa ta Annabi Madina, wa ma hadha tamayuz li hadhihi al-marhala, amma fa malamin yace tare da cewa wannan zaman Madina din nan ya sha bamban da zaman Makka, fala yuzu an adhanuna annana annana mara hadha an-nasr fi sitam kulli marhala, kada abin ya bata daga cikin tunaninmu cewa duk wata ba ta kashi da aka yi da su a Madina ta makirci daga ƙarshe sai zama nasara tana komawa bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga a zahiri a Makka za su iya cewa sun yi nasara ga Annabi tun da ya gudu ya bangare, to amma a Madina fa duk wata ba ta kashi da aka yi ƙarshe sai ta ga Annabi ya yi nasara ƙarara ta bayyana. Wa anna da'wata ila Allah, kuma al'amari sai zama kira zuwa ga Allah, tasiru fi taqaddumin jalil, yana ainihin ci gaba a sarari, yadhharu atharuhu bil muqarama bayna bidayati al marhala wa nihayatiha, ina ake gane ci gaban da nasarar shine idan aka gwada yadda al'amuran suka rinka faruwa daga zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ainihin ƙarshen lokacin da aka yi wannan yaki, an ga cewa musulmi ƙaruwa suke, ƙarfi suke ƙara yi, gonaki suke ƙara mallaka, masana'antu suke ƙirƙirowa, manya-manyan madatsaruwa da rijiyoyi waɗanda Yahudawa suke sarrafawa da kasuwanni da hannun jari, tafiya ta tafiya duk sai aka yi gari sun koma a hannun musulmi. Allahu akbar, abinda ake fatan musulmi su yi kenan. Idan kuka sauka wuri za ku zama ku ne 'yancin rani, amma so ake kafin wani lokaci ya zama kasuwar garin ta koma hannunku, ma'aikatun ya zama ku kuka siyara, komai ya zama ku ne kuke juyawa, abin da ya faru kenan a Madina. Lokacin da suka iso ana haɗa mutum biyar ne su kwana a ɗaki ɗaya, mutum ne zai ya gazanin shi sai ba wani sai ɗaure kwankwasan shi. A lokacin da suka iso mutumin da bai samu inda zai kwana ba kafin lokaci kaɗan sai gashi shi ne babban ɗan kasuwa da ke shigo da manja duk gari, shi ne Abdurrahman ibn Awfi. Kafin wani lokaci Sayyidina Uthman ya mallake dukkan manyan masana'antu da gonakin da ke garin Madina. Duk wani wuri da ake so da ruwa na Yahudawa kafin ka ce wani abu ya zama na Sayyidina Uthman ba duka ba zagi. Saboda me? Saboda jiddiya da gaske suka zo suke yi. Amma ka zo ka tashi a wurin ƙalubale kuma ka zama rago, to hawan jini ne zai kashe ka. Ma'ana duk wanda aka haife shi a cikin ƙalubale, misali yanzu idan ɗan jata yana da ɗa, to ɗan an haife shi cikin ƙalubale ne. In ya zama shi manufar ɗan kawai shi ne ya zo a buɗe mai mirinda a yi mishi damu ya miƙe ƙafar shi ya ci, to ya kaɗe, hawan jini ne ƙarshen shi. dole ne zama yana da jiddiya saboda kalubale ne. A wannan lokacin da musulmi suka samu kansu in suka zo Madina suka kwanta, shikenan karshen su ya zo. Da haka musulmi su suke tashi kafin kowa ya tashi da asuba, da sun yi sallah sun tafi gonaki sai su buɗe shaguna. Idan ya zama gidanku ku biyu ne, ya na to kai za ka tafi makaranta ka ɗauko mana karatu, ni kuma zan tafi gona. Ya na kai ka tafi kasuwa, ni kuma in je in ji mai annabi ya karanta. Haka suke yi. Da daddaren ka dawo ka tashe shi ku ci abinci, sannan ya biya maka karatun da aka yi gobe, kuma kai ka tafi makarantar, shi ya tafi shagon. Haka ake yi. Kun ga Najeriya a yanzu ma ashbaha bi hadhihi sura. Najeriya ta fi kama da wannan sura a yanzu fiye da koyaushe. Idan har kuna zaune bangaren karatu kuna baya, bangaren kasuwanci ku ne a baya, mallakar masana'antu ku ne a baya, investment ku ne a baya, mafi yawancin bankunan ƙasa ba ku kuke da su ba, ba ku da hannun jari a ciki ma. Manya-manyan kasuwanni na ƙasa ba ku kuke sarrafa su ba, kasuwancin ƙasar ba ku kuke sarrafawa ba. Shi kenan. Kun kaɗe abin da zai kuɓutar da ku bayan shirya Allah da za ku yi fata ita ce ku zama kuna da jiddiya. Na ga ƙarfe shida ya kamata a ce ka buɗe shagon kasuwa. Ba za ka rufe ba sai yaushe, sai lokacin da mutane suka watse. Amma kai ce idan da ya waye yanzu a nan gari, in kana son biredi ƙarfe shida na safe, sai dai ka siya wurin waɗanda ba mu ba. Mun fa yadda mu buɗe shago ba, a ina sai ƙarfe tara na dare, dole ne a ce muna hutawa. Eh, a Najeriya kuna hutawa, za ku huta. Da sai ka samu wani saurayi da an yi sallah asuba shi ya zo ya buɗe, ya zauna. Zuwa sha biyu na rana kai kuma ka fito, eh shi kuma ya je gida ya kinta. Ka zauna zuwa sha ɗaya na dare, eh to haka za ku rinka yi. Amma yanzu da ruwa waye, ka fita wannan titin gaskiya ɗin nan ko shagunan nan na santra, kana neman wani abu ka ga yadda za ka raina kanka. Kowa yana kwance yana hutawa, a'a ba sai a kasafta wani kai za ka zauna ƙarfe shida na asuba. Saboda da safe masu siyan ganyen shayi, masu siyan sukari, yara masu siyan littattafan makaranta, masu siyan biredi, in yaran an ce bai zo da tsintsiya ba makaranta, jakan makaranta, duka irin waɗannan abubuwa, ya zama da gaskin gaske kuke yi. Malam Muhammad Munir Agha malami ne, ya taɓa samun kanshi a tsakiyar ƙalubale irin wannan. Malami ne Ahlus Sunna, littattafan Ahlus Sunna suka yi ƙaranci. Da kuɗin ku ku kai littafi a buga muku Ahlus Sunna, sai a ce ina, ba a buga littafin Ibn Taymiyya, ba a buga littafin Ibn Qayyim, ba a buga littafin Ibn Hazm. Sai ce to shikenan, shi kuma Allah so zai yi. Ya ji aka koya mai ya ake typewriter, ya je iya typewriting. Ya ake kafa maɗaba'ar buga littafai, ya je siyo kayan aiki yanzu cikin gidan shi ya kafa, a nan ake buga littafan. Shi zai zauna ya typesetting ya buga, ya shirya su, ya je ya ɗibi ma'aikata a zo a buga. Allah asarfe kuma sai fito ya zauna a shagon. In ka zo ina son ittiba'u siratal mustaqim na Ibn Taymiyya, sai ce gashi. Shi ya buga da kanshi, shi ya gyara, shi ne kuma mai shago. Haka ake da gaske ake yi jama'a. No food for lazy man, haka suka ce. Rago ba shi da abinci. Kun ga a Najeriya a yanzu ku musulmi idan da ku dage ba, waɗannan fitsararru su ɗauka da su Hassan Usman Katsina suka tashi suka bubbuge su a lokacin Babangida, ko suna nan da ransu? In na ce suna nan da ransu, ina nufin wannan aƙidar tana nan da ranta. Kuma yanzu shirin da ake muku kenan. Waɗancan samari da aka ɗiba 5,000, waye gaya muku cewa 5,000 ne? Waya gaya muku ba 50,000 ba ne? Ku tambayi 'yan jaridu su gaya muku alƙaluma na gaskiya. Da aka ce sun tafi koyo sana'a, ko dai sun tafi koyo yaƙi. kuna jin da ba a irin wannan lokacin ujuku ya mutu ba za a celebrating din ujuku, yo an taba contradiction irin wannan da aka yi a Najeriya a lokacin da ake cewa ana yaki da ƴan ta'adda, sai ka samu shugaban ƴan ta'adda na farko ya mutu amma aka kashe wani budaran na inyamurai ba su sana'a ba kuma aka mai da shi hero, sai don nuna maka wannan aƙidar ta ujuku to tana da goyon baya a lokacin mulki irin wannan. Sai da haka waɗannan matasa da aka tura 5,000 ne ko 50,000 sana'a za su je koyowa ko ko za su koyo yadda za a raba ƙasa ne, abinda ake ganin da ni da kai da ke da su da su yanke da su yanke gaba ɗaya mu ba mu da amfani, muna zaune ne sai dai a turo kuɗi local government waɗannan su kasafta, a turo kuɗi state government waɗannan su kasafta, amma ba ma iya tsinana komai. Don haka ka je ka binciki NPDP na gaskiya ta faɗin zan da ake ciki daga shekaran jiya zuwa daren jiya, me yasa ake so ba manga tukure ba na shugaban PDP? Makirci ne kai baka sani ba, makirci ne ba manga tukure shekarar shi 81 jirgin saman ne hausa ya rike shi, an ji an dan samu wani saurayi dan jihar Rivers mai shekara 40 da kaɗan, me ake nufi kwana biyu wancan ya bungure sai wannan ya ci gaba, shi yasa an yi muku irin ta 'yar addu'a da kabo yake ne. Don haka an kwace kasar, jam'iyyar ma da take wannan wuri-wurin ita ma an kwace ta. Ka je ka binciki dambaryar da take faruwa daga shekarar jiya zuwa yau a cikin jam'iyyar da irin bala'o'in da suke ɗaukar wuri. Saboda haka haƙiƙanin al'amari jama'a, muna rayuwa ne rayuwa irin wannan wadda ما احوجنا بهذا التاريخ ما احوجنا بهذه السيره منا متكر بكاتر wannan gabar ta tarihi saboda annabi ya iso madina ne tana cike da kalubale, yanzu muna rayuwa a cikin rayuwa irin ta kalubale, jami'a ce ga ta a gare ku da sunan shugaban ku Ahmadu Bello University amma ba ku ne malaman ba, daliban ba ku bane, al'adunku ba su ke bayyana ba, addininku ba shi ne mabayyani ba, kun zama tsoron kanku kuke a cikin jami'ar garinku, me kake tunanin ran da ka tafi Ambrose Ali University ta ce kana so a baka admission za ka iya tafiya daga jeren wandon ka guntun wandon ka iya gini, me kake tunanin ka tafi University of Nigeria da ke Nsukka, me kake tunanin in ka tafi UNICAL University in Calabar a garinku kana cikin tsoro, me kake tunani wani kalubale za ku iya yi a cikin garinku kuna jami'a kuna cikin aminci, sun zo garinku suna jami'a amma suna taka ƙasa da ƙarfi